Ya Allah, ya Allah, na roka. Allah, ni kai ne na roka baro kika tong to hui ba. Kuja maha tambaya ni keda. Kuja maha tambaya ni keda.
Ita kalo bata aiwatar da karta. Dole akwai mechanism din da su za su aiwatar da ita. Su waye? Hukuma.
Akwai rashin kula da rashin sanin darajar amma. Tunda da amana ce. To kaga da dokar da mafi ne kamata a fara hukunta.
Tunda abu ne na al'umma. Al'umma a dawo grassroots mai unguwa yana da matakin da abin da zai dawo da zai taka. Da kace yana da shi.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fatar iyali na lafiya. Sashen farko na dokar kare haƙƙoƙin ƙananan yara na cewa wajibi ne a ba yaro fifiko a duk batutuwa ko yanayin da ya shafi ƙaramin yaron. Ya kuma ci gaba da bayyana cewa wajibi ne iyaye ko mai kula da yaro su ba yaron kariya da yake buƙata. To sai dai kamar yadda bakin da shirin domin iyali ya gayyata domin nazarin tasiri ko akasin haka na wannan dokar a Najeriya suka bayyana, har yanzu ana yi wa dokar mummunar fahimta. Yau ma muna tare da masu ruwa da tsaki da suka hada da barista Bilkisu Ibrahim Suleiman, shugabar kungiyar lauyoyi mata reshen jihar Kano, da takwaran aikinta barista Ibrahim Shedi, tsohon ma'ajin kungiyar lauyoyi na ƙasa reshen jihar Kano, da kuma magidanci da ke wakilta iyaye a wannan zaman Malam Aminu Muhammad Adam. Barista Ibrahim yana bayani kan abin da dokar ta kunsa lokaci ya kwace mana, inda kuma za mu dora kenan a tattaunawa da wakilinmu na birnin Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya jagoranta.
Akwai wasu daga cikin sections din da na chapter 4 ne aka dauko aka saka.
Na constitution,
fundamental right. To idan an zo akalla idan abu ya shafi yaro, bayan an faɗi cewa under chapter 4, sannan kuma a ce under child, under section kaza na child act. Kana ganin ka zaka san to law din nan fatana gudanawa. Amma ba gudanawa ta kwata-kwata. Ba a aiwatar ita kuma lo ba ta aiwatar da karta. Dole akwai mechanism din da su za su aiwatar da ita. Su waye? Hukuma. Shi yasa ake cewa da yan sanda da tsaron su law enforcement agent. Sun ga wani yaron an je an kulle shi a wani guri, an gana shi abinci a abin nan, su dauke shi a rescue din shi kamar yadda law din ta kwata-kwata. Haka ga akwai abubuwa masu kyau. Sai a je a kai shi kuma a nemo waye responsible da ya mai wannan abu. A zo a yi prosecuting din sa. In aka prosecute din sa, daga nan ka faɗa an sani, in ma baka faɗa ba gobe ya fita ba zai kuma yi ba shi.
Malam Aminu, barista ce yana cewa akwai karancin zartarwa daga bangaren waɗanda alhakin ya sha ya do ya ratai a wuyansu. Amma kudin me yasa a matsayin iyaye kuke barin yaran nan suke lagaita? Mun yadda cewa akwai waɗansu marayu ne, wasu akwai rashin galihu da sauransu. Amma zaka tarar da yawa kuma suna da iyaye.
Akwai rashin ko in kula da rashin sanin darajar amma.
A fahimtar ka me ke kawo rashin ko in kula din?
Akwai wanda
rashin sukuni ne na tattalin arziki ko ilimi ko wani abu sai.
Ai akwai wanda zaka gani ina da kuɗin da zai je ya karo aure ko ya isa mu kuɗi sai je ya kai kuɗin aure kaza kaza, amma ba zai tsaya kula da yaran ba, makarantar su, ilimin su. Akwai wanda fa ƴaƴan nasa inda kasan tumakin birni. Akwai mutumin da na gani yaya ne kanana shi dai ko in ga makani. Amma da mahaifin ya zo aka kama yara aka kai shi gunin yan sanda sai ya gashi yana tabi. To kaga da dokar da mahaifin ya kamata a fara hukunta. Waɗansu kuma za ka ga marayu ne, mahaifansu sun mutu. To kuma ka san da akwai tsari na zamantakewa. Yanzu da ko irin kayan sallah za a ce a haɗa duk da ƴaƴan maƙota a yi su. Amma yanzu za ka ga rayuwar kowa ya koma nasa na nasa.
Barista Bilkisu, yanzu bayanan da suka gabata da ma tattaunawa da kuka yi a taron kunnan na kungiyar lauyoyi mata din nan, kun gamsu cewa wannan doka ta kare muradin yara ba a aiwatar da ita yadda ya kamata ba, duk da cewa tana ƙasar nan ta Najeriya shekaru 20 baya. Waɗanne matakai kuke ganin ko kike ganin ya kamata a ɗauka don ta yi tasiri?
Matakan da za a ɗauka suna da yawa. Na ɗaya, isa kanta gwamnati ta yadda cewa akwai political will,
akwai
himma na za ta aiwatar da wannan dokar. Na biyu, a samu dubba abubuwan da doka take bukata, kamar yanzu ko da ana cewa ta samu contradiction da constitution na kafa family court, ai kokari a resolve wannan. ko na ji ma dai an resolve wannan issue na family court din da nako already wasu state din an je sun fara saboda ita dokar tana bukata ba so take in an kama yaro ko ka kama iyaye akai su wani wuri can ba a'a wasu masana ne na musamman na harkar iyali
kwararru
su za su handle kuma yanayin ita kotun ba a daukan dogon lokaci na dogon zango wannan yace kaza wannan yace kaza saboda sha'ani ne na maganar gine al'umma so ana buƙatar ma'aikatan da za su yi wannan ma'aikatan training a kafa kotun kuma ya zama duk wasu abubuwa da ake buƙata na aiki gwamnati ta samar da su sannan a su kansu tunda abu ne na al'umma al'umma a dawo grassroots kaga mai unguwa yana da matakin da abin da zai fi
rawar
da zai taka da kaci yana da shi sarki yana da shi amma wai amma sai naga abin an maida wai implementation din wai ya koma local government local government kuma a cikin da ita kanta dokar tana da wasu matsaloli wanda ni lokacin da aka fara meeting na farko na yaya za a fara implementing da aka fara ne raising wannan issue nace in aka zo magana chairman da yake shi zaben sa aka yi kuma lokaci gare shi yana gamawa zai tafi kuma wasu zaka ga dabi'un su ko abubuwan su ba wai damuwa suke da ci gaban al'umma ba ka gane
alƙiblar rayuwa
ta mulki su eh su mulki ne ko wayin da
a tashi
yawa to kamata in waɗanda suka fi zama dab da al'umma shi ne unguwa ga dayayi dama a gidan siyasa ba baban shi yana sulhunta iyali ya saba in bako yazo baban shi ya gane zai za a zo wurin baban shi shi ma abin yazo kan shi idan matsala ake da shi unguwar su wurin su za a fara zuwa so ya riga saba da matsalolin al'umma su ya kamata a ce an sa a gaba wajen implementation na aiwatar da wannan doka daga farko amma wai abun mamaki sai ga an sa wai ciyama
barista Shedi barista Lukisu ta yi magana akan aiwatar wannan da sauransu amma abun dubawa shine gwamnatin Najeriya ko majalisar dokokin Najeriya sun amince da wannan doka shekara 20 baya baka ganin su ma akwai gazawa ko kuma nuna halin ko in kula daga bangaren ita misali gwamnatin tarayya tunda abin da kika amince da shi cikin shekara 20 kamata ya ce watakila da ta yi amanna da abin ko watakila za a fuskanci canji
za a iya cewa da gazawar amma kuma ba za ka dauke ta babba ba dalilin kuwa shine saboda wannan dama da take karkashin dokar na cewa kowace jaha ta je ta yi cikinta da a ce absolute doka ce wadda kawai za a aiwatar da ita daga gwamnatin tarayya to sai a dora gwamnatin tarayya ne 100% a kan wannan abu amma tunda doka tana da wannan togasiyar to ba za a dora musu laifi 100% ba sai dai a ɗauko a dora wa jihohi kuma tunda in ka duba za ka ga duk abubuwan da dokan nan ta zo take addressing ai jihohin su suka fi zama ya fi shafa
su suka
zama affected kai
to amma bayan ma majalisar ɗinkin duniya ta zo da wannan ƙuduri har yanzu ba akwai ƙasashen da ba su ma rungume ta ba su ma yi maraba da ita ba
cikin su akwai kamar irin su ƙasar Amurka za ka ga da yawan lokuta ana yin doka ne sakamakon akwai abubuwan da dokar za ta magance yanzu a ƙasashe irin su Amurka za ka ga akwai ƙarancin abusing ɗin haƙƙin yara saboda haka mu nan da muke da abin rampant ko kuma yayi yawa mun barka da tsatar aiwatar da dokar sama da su ko sun aiwatar kuma maybe akwai dokoki da suke da shi wanda duk yayi kwabarin din irin waɗannan abubuwan da suke cikin dokar shi ma zai yi tasirin ko wajen cewa ba lallai sai sun aiwatar da ita ba amma idan ka dauko ƙasa irin ta Najeriya zaka ga ko da muna da dokokin da suke ya kamata a zo a kawo wani abu da zai jinjina a dan baka abu to ni na gan wannan shine dalilin da yasa wasu daga cikin kasashen basu
damu
da shi yasa ma nake so da wannan zaka gane cewa ita dokar ba doka ce da ta shafa addini ba kuma wani abu wani aqida ko wani abu da sun kaga samu da kasu saka inda kamar za a ce wani abu to amma kaga doka sai aka yi shi for the well-being a samu ingantuwar rayuwar yara musamman a guraren da ake tuzartar da su ko kuma ake tutar da su
to ba iyakarta kenan ba idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za ku ji hanyar da bakin namu ke gani za a iya ankarar da iyaye domin su rungumi dokar da kuma ba da goyen baya da zai kai ga kafata a matakin jihohi kafin nan a madadin bakin Barista Bilkisu Ibrahim Suleiman da Barista Ibrahim Shedi da kuma magidanci Malam Aminu Muhammad Adam. Sai madugun tattaunawa Mahmud Ibrahim Kuri da kuma Dadi Balawe daidai da sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya. Mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Komi dan su muke, ashe mu maza ba.